Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Ubangiji ya bishe mu daga farkon makon har ga ƙarshen shi, inda mun yi ta tarayya tare da shi Pastor Matthew Haruna. Mai sauraro, kai mai albarka ne domin ka samu sakonni daga wurin shi a wannan mako. Mun gode masa da kasancewa tare da mu a makon gaba ɗaya. Mai sauraro, kai ma na ba da gaskiya za ka yi godiya. A shirin na yau za mu ci gaba da hira da babban bakonmu, wato Malam Hosiya Gambo. Za mu saurari Pastor Audu kuma a ƙarshen shirin da guzuri domin rayuwa. Sunana Ishaya Zakaria. Za mu saurari matan zumunta na Seventh-day Adventist Church daga fuskan mata da kuma bakin kogi Lamaro da waka a shirin. Maraba da zuwa.
Salama zuwa ga mai sauraro da sake saduwa da kai a shirin na yau. Makon da ta shige mun hira tare da dan uwa Hosiya Gambo, wanda aka fi sani da suna Bob daga gwanin Gora a jihar Kaduna. A yau za mu ci gaba da hira daga inda mun dasa aya a makon ta shige. Malam Hosiya, maraba da zuwa.
Nagode, barka.
Idan baka manta ba, muna kan tattauna akan harkar ɗaukan hoto ne da kuma matasanmu.
Haka yake.
A shirin da ta gabata mun ji ta harkar ɗaukan hotuna ka yi karatu daga diploma naka har HND.
Haka.
Da harkar ɗaukan hotuna ka yi aure.
Kwarai.
Da harkar hotuna kuma ka gina gidanka.
Haka yake.
Har wa yau kana ciyas da iyalinka, kana tallafawa ƴan uwa da abokan arziki da wannan harka na ɗaukan hoto.
Na'am.
Ko ba haka ba?
Na'am.
Yau za mu yi duba ne mu ga yadda harkar hotuna yake ga matasa wadda ba su da aiki, musamman mata. Akwai wani illa na mata su shiga harkar ɗaukan hotuna?
Babu. Babu. Idan har akwai illan, ragwanci kawai. In akwai wani abin da zai hana mata aikin hoto, sai dai ragwanci.
Abin da ya sa na yi wannan tambayan shine, in ka zo ta nan wajajen Lagos, za ka gan mata budurwai ne, matan aure ne, suna harkar ɗaukan hotuna sosai. Amma sai abin ya zama kaman haram ne wa mata a arewa su yi hotuna. Shi ya sa ina wannan tambayan.
Babu wani abin haram a ciki. Kuma abin da ya sa na yi maganan ragwanci shine, kagan shirgo ba zai kai ga biyan bukatarsa ba, amma mai kwazo zai samu dukiya. Matan namu a can arewa, abin da suke bukata yanzu shine su sa kwazo. Kuma yanzu ina tabbatar maka da cewa a can gefen arewan yanzu haka akwai matan da sun idanu ya fara budewa, sun fara shiga wannan aikin
na
ɗaukan hotuna. Kuma ina son in tabbatar maka da cewa idan ka samu mace ta kama aikin wannan hotunan, ta kan fi namiji samun aiki.
Don sun fi farin jini
don sun fi suna da wani kwarjini, yanayin yadda suke gudanar da koman su, sarrafa abubuwa, sukan so sarrafa komai daidai.
Haka ne.
Akwai lokacin da na je wani aure a Sokoto, ina kaiwa an hana ni shigan wasu gidajen domin can gefen Sokoton sau da yawa akwai batun maganan kulle. Sai ka ji ana cewa a'a mata ne za su shiga, ba a bukatar namiji. To kagan ya nuna da cewa idan har akwai nan mace da ta iya aikin,
ita
ce za ta shiga ta hotuna can.
Kwarai da gaske.
Bayan nan akwai wani aiki kuma da aka kira ni a Gusau. Wannan an bani condition da cewa idan zan zo in zo da mace
wadda
ta iya aikin ɗaukan hotuna.
Domin ba za a bar namiji ya shiga.
Don ba za a bar namiji ya shiga inda bai kamata ya shiga ba.
Haka.
To kagan wannan dole ne mata wadda
sun gane
da abin da ke tafiya
lalle
su shiga wannan cikin wannan aikin hotun.
Haka ne.
Zan iya baka wata misali. Idan yanzu ka samu nan mace tana aikin aski. To za ka ga maza sun fi zuwa waranta. Idan ka samu namijin da ya iya aikin kiso ko aikin saloon, hairdressing saloon. Za ka ga mata ko dinkin kayan mata sai ka ga matan ma sun fi so su je wurin wannan namijin.
A cikin Lagos na akwai matan da nasan suna tuka keke na pep.
To haka ne aikin yake.
To za ka gan cewa kuma da in ka hira da su suna samun kuɗi sosai domin mutane musamman maza suna son shiga kekensu.
To haka yake idan mata za su iya gane da aikin ɗaukan hoton nan kuma su shiga cikinta za su samu aikin hoton fiye da mu mazan.
To ina dai fata iyaye maza da mata, matasa maza da mata suna sauraron wannan shirin da za su kuma ɗau kuduri su ɗauki koyi su shiga wannan harka na ɗaukar hotuna da kyau.
Amin.
Wannan harkar ba wai ana yin shi don wani abu ba ne, ana yin shi domin a samu abin biyan bukata.
Kwarai.
Kuma duk abin da mutum ke bukata a rayuwa kenan. Kar ka zama wa wani kaya.
Kaya.
Yawwa.
Haka.
To, Malam Bob, banda harkar mata su shiga wannan aikin, wani sako ne na musamman gaba ɗaya wanda kake da shi da za ka gaya wa mai sauraro a rayuwarsa gaba ɗaya?
Na farko zan so mai sauraro ya gane da cewa idan kake shawara mai kyau, wahala kake newa ma kanka.
Kwarai da gaske.
To lallai kuma kwanciyar rai lafiya ce ga jiki. Kuma kamun ka samu kwanciyar rai
sai akwai abin yi.
Sai akwai abin yi.
Haka ne.
Idan kana da abin yi, kana da abin biyan bukata, wadda ba za ka dangana ga iyaye ko wani dan uwa ba, to lallai ka samu lafiya.
Haka ne.
Kuma abin farin ciki ne mutum ya sami maganar da ke daidai a lokacin da ya dace. Wannan lokacin kuma yanzu ne. Ina son matasa gaba ɗaya. Da banda matasan har da wasu iyayen wanda ke zama ba aikin yi. Suna zama cewa suna jiran aikin gwamnati. A dan uwana babba ne a kaza, ya kamata da ya bani aiki, mene da mene, duk wancan bata taso ba.
Haka ne.
Mu fita mu nemi sana'a, mu nemi wani aikin da za mu yi da hannuwanmu domin mu biya wa kanmu bukata. Abin da muke bukata kullun shi ne mu roki Ubangiji ya sa albarka ga shirye-shiryenmu. Nasara kam zai zama namu.
Haka ne.
Idan muka yi wannan ba za mu samu matsala a rayuwa ba. Kuma mutuna fa ba wanda yake son matalauci.
Babu.
Amma a tajiri yana da abokai da yawa.
Sosai.
Idan ka fita ka nema
za ka
zama a tajiri.
Okay.
Kuma za ka samu abokai kusa da kai. Idan ku ka zama talaka ba wanda zai so ya matsa kusa da kai. Don haka shawaran da nake da shi da zan ba matasa gaba ɗaya shi ne mu koma mu nema wani abun wanda za mu yi da hannunmu domin biyan bukata.
To don uwa Hosea Gambo, mun gode maka da kasancewa tare da mu. Muna fata za mu ci gaba da wannan harkar da kuma ƙarin dankon zumunci na abubuwan da muke yi tare da kai a nan Adventist World Radio. Mun gode maka da kasancewa tare da mu.
Na gode.
Ya inda za a je Ubangiji ya kiyaye hanya kuma idar da sakon gaisuwar mu zuwa ga iyali da ƴan uwa da abokan arziki.
Amin. Na gode.
Yawwa.
Akwai tashan da ke kawo da duk damuwar kowa, ko ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shine muryar da ke Adventist World Radio, muryar da ke
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@gmail.com awrnigeria@gmail.com. Idan ana so kuma a kalli wakoki na zumuntan mata ko kuwa na mawaka, sai a garzaya zuwa ga shafinmu na YouTube. Sunan shafin shine Muryar Bege. A yi subscribe sa'annan a yi kallo. Adireshin shafinmu na Facebook shine awr/hausa awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. A kasance tare da mu domin shiri na biye.
Ya Ubangijin Allah mai kaunana, ya Ubangijin Allah mai jinka, ya Ubangijin Allah mai kiyayina.
Kana lura da ni,
kana bi da ni, kana bishe ni a gefe ruwaye.
Kana lura da ni,
kana bi da ni, kana bishe ni a gefe ruwaye.
Kai ne bana,
kai ne marayata, kai ne takamana, kai ne karfina.
Kai ne bana,
kai ne marayata, kai ne takamana, kai ne karfina.
Kai teku,
kai ruwaye, kai kifaye.
Ubangiji makiyaina,
Ubangiji makiyaina,
Ubangiji makiyaina,
Ubangiji makiyaina, Chita shana ina urika Yesu, Ubangiji makiyaina, Chita shana ina urika Yesu, Ubangiji makiyaina,
Kashina da kwanciya ta na hannunka,
Ubangiji makiyaina.
Kashina da kwanciya ta na hannunka,
Ubangiji makiyaina.
Tafiya da wata na hannunka,
Ubangiji makiyaina.
Tafiya da wata na hannunka,
Ubangiji makiyaina.
Angishe ka domin zunubanmu,
Ubangiji makiyaina.
Angishe ka domin zunubanmu,
Ubangiji makiyaina. Kabadara ka domin musira, Ubangiji makiyaina. Kabadara ka domin musira, Ubangiji makiyaina.
Muka sagadara janka uba,
kaimi ni jinka. Muka sagadara janka uba, kaimi ni jinka.
Sagadara janka uba,
kaimi ni jinka. Muka sagadara janka uba, kaimi ni jinka.
Kaimi ni ahuwa ya Yesu bana, kaimi ni ahuwa ya Yesu bana.
Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci mai albarka na jin maganar Allah. Karatunmu na samuwa cikin littafin mai tsarki, littafin Misalai sura ta 13 aya 11. Misalai 13 aya 11 na cewa, wadata wadda aka samu ta wurin aikin banza za ta komo kaɗan, amma mai tattarawa ta wurin aikin hannuwansa za ya sami karuwa. Yau za mu yi bincike ne a kan magana mai cewa yin tattali. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangiji domin wannan lokaci da ka yarda mu ji daga cikin maganarka. Ubangiji, ga kan magana da mun ɗauka yin tattali, Ubangiji ka taimake mu cikin ji mu ji tare da aikatawa, domin sunanka ya ci gaba da samun ɗaukaka a cikin Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu. Amin.
Thank you.
yin tattali. Iyakar dukiya da muka samu ta haramtacciyar hanya, Ubangiji yana cewa ba za mu ƙaru ba za ta komo kaɗan. Yau mai sauraro mutane da yawa na neman arziki ta hanyoyi daban-daban. Mutane suna neman arziki ta kowace hanya, amma maganar Allah tana ce mana iyakar waɗanda suke tattara dukiya ta haramtacciyar hanya wata rana za ta kare. Sai littafin tsarki ɗayan nan ta ba mu wani abin koyi. Menene tattali? Tara dukiya ba sai ka kai ga cutan wani za ka tara dukiya ba. Ba ka kai ga cutan wani ne ta kwace ko ta sata. A yau mutane suna neman dukiya ta kowace irin hanya domin su tara dukiya yadda ransu yake so. Amma mai sauraro, godiya ga Allah, littafin mai tsarki tana gaya mana irin wannan dukiya a ƙarshenta takan dawo kaɗan takan ƙare. Sauraro, ko ka taɓa ji ko ka taɓa ganin wanda ya tara dukiya ta haramtaccen hanya ya zama wani abu, amma daga ƙarshe dukiyar ta lalace? Misali da littafin mai tsarki ta bamu na biyu ita ce misalai Sura 6 aya 6 zuwa 8. Misali ne na tururuwa. Tururuwa sukan yi aiki don yin tanadi da damina. Tururuwa ba mutum ba ne, wasu ƙwari ne da suke da hikima. Su ba sa yin gona, amma tururuwa da kaka sa'an da amfanin gona ya yi, suna bin gonaki suna yin kale su tattara a cikin gidajensu. Za su tattara ba za su taɓa ba sai can tsakiyar damina. Lokacin da su masu gonakin ma abincinsu ya kare, a lokacin ne su tururuwa suna da abincin ci. Wannan ya isa ni da kai mai sauraro mu yi koyi da cewa tara dukiya ta haramtaccen hanya ba ita ce hanya ta cin gaba, ita ce hanya ta samun nasara a wannan rayuwa ba, amma ta wurin tanaji tattali. Ta mai tsarki ta yi gaskiya da ta ce mu tafi wurin tururuwa domin mu koyi hikima, ita da takan tara abincinta da kaka yayin da take tarawa da mazansu da matansu da sarakunansu da kowa, ana tattali ne domin lokacin da babu. Ya ɗan wana mai sauraro, idan har waɗannan ƙwari suna da hikima kamar haka, suna tattali domin lokacin babu. Ɗan wana, ya kai mai sauraro, ko kana da tattali a rayuwarka? Mai sauraro, ko ka taɓa tunani cewa akwai lokacin da akan samu, akwai lokacin da akan rasa? Mutane da yawa Allah ya albarkace su da albarku mai yawan gaske, amma yau sun zama fatararru, sun zama marasa komi, dalili ba su da tattali. Tattali yana da amfani a cikin rayuwa, domin menene littafin mai tsarki ta ce a yi ajiya ko kuma a yi tattali zuwa lokacin bukata. Masu bi, ya kamata mu kasance da tattali a cikin rayuwarmu. Masu bi, ya kamata mu zama masu koyi da abin da littafi mai tsarki ke koya mana. Littafi mai tsarki ta ce mu yi koyi daga waɗannan ƙwari, su tururuwa da suka yi tattali da kaka domin da damina su samu abin da za su ci. Kenan Allah cikin alherin shi ya albarkace mu da kowace irin albarka, da tunani, da abinci, da hankali, da hikima. Amma yau damuwan da muke fuskanta shine a kowane lokaci sa'an da mun samu annashuwa na safe daban, annashuwa na yamma daban, annashuwa na dare daban, har lokacin da ya kamata mu ji daɗin amfani ko albarkan da Allah ya bamu, a lokacin ne mukan soma fatara, mukan shiga cikin wani yanayi. Ubangiji bai bar mu haka nan ba. Ubangiji ya albarkace mu da abin da za mu ci mu biya bukata, ya kuma albarkace mu da tunani, da hikima, da hankali. Shi yasa ayar Allah ta ce ba tara dukiya ta haramtaccen hanya shi zai wadatar da kai ba. Ko ka tara alkawalin Allah, in ji ayar Allah ta ce wata rana zai kare. Dan uwana,
ina so ni da kai mu dubi tururuwa kada mu kalle su kamar ba mutane ba amma mu kalli hikima dake cikin su mu dauka domin ya taimake mu domin mu zama da tattali domin kada wata rana mu ce mun rasa alhali mun samu sau da yawa abin da ke wahalshe mu rashin tattali sau da yawa abin da yasa ƴaƴan mu sukan kwana da yunwa saboda babu tattali sau da yawa wani lokaci yaran mu sukan kasa zuwa makarantu ba domin mun rasa ba amma domin babu tattali sau da yawa mukan fada cikin rashin lafiya ba za mu samu kudin asibiti ba ba domin mun rasa ba amma domin lokacin da muka samu ba mu da tattali rashin tattali yakan sa har ma mai shi ya zama mara shi mai sauraro kana da tattali a rayuwanka waɗansu masu hikima suna da tattali har da tattalin magana za su yi magana suka yi tattalin magana din suka ga al'amuran suna tafiya da kyau suka komai na suna tafiya bisa ka'ida suna jin dadin rayuwa suna more rayuwansu amma ni da kai fa ko muna da tattali a cikin rayuwarmu menene zai hana ka me zai hana ni daga yau in fara kifara ka fara tattali na rayuwa in sauraro idan ninyarka ce da zaka fara tattali na rayuwanka idan ninyarka ce za mu yi koyi da tururuwa wurin tattali bari mu yi addu'a ubangiji mun gode maka da ka albarkace mu da kowace irin albarka har da sanin ya kamata mu zama da tattali ubangiji in a baya can mun yi rashin tattali shi yasa mun shiga cikin wani yanayi mara kyau na fatara da rashi kai mana gafara ka ba mu ruhu na yin tattali ka sa mu kaskantar da kawunanmu mu koya daga halittunka da ka halicce su masu hikima domin mu zama masu hikima domin kada wata rana mu zub da hawaye cewa mun rasa wannan shine roƙonmu cikin Yesu Kristi kai ne mai cetonmu amin
ko da yake yana da kyau kai cuɗanya mai kyau da mutane da ke kewaye da kai domin su taimaka maka ka samu kai girma akwai kashidi ba shawarar kowace mutum zaka dauka ba domin wanda yace zai ji shawarar kowa da kowa to ba zai iya tabuka komai a rayuwarsa ba akwai wani mutum da ya tashi zai yi tafiya da yaransa sai suka dauki jaki suna tafiya mutumin sai ya hau kan jakin da yake takawa sun wuce wasu jama'a sai masu kallo suka ce wannan mutumin ba shi da hankali ya aka yi ya hau jaki yaransa na takawa a ƙasa sai ya sauka ya dauki yaron ya dora akan jakin suka kai wani guri kuma mutane suka fara zargin su yaron nan ba shi da dabi'a mai kyau ya ake yake kan jaki uban sa yana takawa a ƙasa sai uban da yaron suka ce to bari mu sauka mu tasa jakin a gaban mu mu bita suna tafiya aka fara masa dariya aka ce a'a ya za a yi ga jaki mutum biyu suna takawa a ƙasa ba wanda ya hau wawaye ne su sai dukan su biyu suka hau kan jakin da suka wuce wasu mutanen sai suka ce kai waɗannan mutanen mugaye ne za su kashe jakin nan ne ya su biyu suka hau suka makura mata kaya haka sai suka rasa abin da za su yi dukan su biyu sai suka sauka daga kan jakin suka ciccibe wannan jakin suka dora a bisa kansu suna takawa da suka kai cikin jama'a kowa sai zube a ƙasa yana dariya ku zo ku gani waɗannan mutanen sun haukace sun ɗauki jaki a kansu darasin da ke cikin wannan labarin shine ba abin da za ka iya yi ka ce mutane duka sun gamsu saboda haka abin da ka sani yake mai kyau daidai ne ka maida hankali ka yi shi idan ko ka ce lallai dukan abin da ka yi sai kowa ya ji daɗi da kai to ashe ba za ka iya yin komai ba domin abin da ya yi wa wani kyau ba zai yi wa wani kyau ba amma ka dubi rayuwanka idan abin da kake yi ka san Allah yake bishe ka to ka maida hankali kai wannan abin sosai sa'annan ka toshe kunnuwanka ga mutane da za su rika kawo suka domin idan ka ce lallai kai zaka faranta wa kowa zuciya ne to ba abin da zaka yi da zai gamshi kowa sai ka nemi abin da zai gamshi Allah da kuma zai kawo maka ci gaba a rayuwarka saboda haka ka maida hankali a yau ka dubi abin da ka sa a gaba ka maida hankali a kansa domin idan ka ce zaka ji shawarar kowa ne to lallai ba za ka kai ko ina ba
mai sauraro idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuta mana adireshin email namu shine awrnigeria adventistworldnigeria@yahoo.com ko kuwa adventistworldradionigeria@gmail.com. Za a kuma iya tura mana da sako a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Godiya zuwa ga Shiba Komo Malam Hosiya Gambo Bobob da kuma Pastor Matthew Haruna da ya bishe mu wannan mako, muna cewa mun gode. Ba zan manta godewa shi Pastor Audu ba da guzurin, muna cewa Ubangiji ya saka da alkhairi. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.